بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.
الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا. والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته munadi kar gabatar da godiya ta musamman zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake hada mu a wannan yammaci na 15 ga watan Ramadan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda ya dace ma 27 ko 27 ga watan hudu shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da tafsiri na alqur'ani mai girma har yau dai da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 2 a bangaren lissafi suratul baqara darasi da ya gabata a jiya mun tsaya karshen aya ta 103 wanda ayar tana mana bayani cikon bayani ne Allah subhanahu wa ta'ala yake mana game da wani mummunan hali na Yahudu yadda suka watsar da littafin Allah subhanahu wa ta'ala suka rungumi dahu wanda bayani ya gabata shi dahu tsantsar kafirci ne hukuncin shi kafirci ma Allah subhanahu wa ta'ala ne wanda a cikin waɗannan ayoyi da suka gabata a darasin jiya fuska ɗaya na bin ɗaya fuska kusan 7 malamai suka fitar da hukuncin cewa ɗan dabo kafiri ne dan haka jininsa ya halatta balma daga cikin wasu magabata sun tafi akan cewa ɗan dabo ko ya tuba ba za a karɓi tubansa ba za a sare masa wuya in tuba ne na gaskiya a can lahira ya amfane shi saboda ya riga ya zama guba a cikin al'umma wanda yana daga cikin ayoyin da suke tabbatar da kafircin dan dabo aya ta ƙarshen darasi na jiya aya ta 103 ubangiji ta'ala yake cewa walau annahum amanu wattaqaw lamasubatu min indillahi khair inda a ce wato yahudu sun yi imani da Allah sun kiyayi azabar Allah ta hanyar kenan nisantar dabo lamasubatun min indillahi khair lalle sakamakon lada abun Allah wanda ya tana dama bayin sa muminai shi ya fiye musu alkhairi law kanu ya'lamun inda a ce sun kasance sun san da haka shine anan malamai suka ce kaga anan ka'ida mai Allah yace walau annahum amanu da a ce sun yi imani kenan ba mu'minai bane ba to dan haka wannan tana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa dabo kafirci ne dan haka da mai koyar da shi da wanda yaje a koya masa da wanda yake aikata daban da wanda yaje domin a yi ma wani dabo to gaba ɗayan su wannan babban kablasir ya hukun su zamu tashi kenan aya ta gaba
a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirin 'adhabun alim ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wala almushrikina an yunazzala alaykum min khayrin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha'u wallahu dhul fadli al'azim
na'am ubangiji mai girma da daukaka na fada ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kuka gasgata ubangijinku kuka gasgata manzanninsa la taqulu ra'ina kar ku faɗa ga manzan Allah lokacin da kuke masa zance ku ce da shi ra'ina ma'ana kiyayar da mujinka kamar yadda ita kalima ta ra'ina ma'anarta shine ma'ana farriglana sam'ak kamar yadda a Hausa ake cewa ba na aron kunnanka ka ji abin da zan faɗa maka ko kuma kalkaɗe kunnanka ka ji wanda wannan salo ne wanda yake na yaren larabci ko kuma ra'ina ma'ana ka kiyaye halayenmu ka kiyaye halayenmu ma'ana ka bi mu a sannu kenan ka kiyaye halayenmu to ita wannan kalima kasancewar huska biyu gare ta takan dauki ma'ana mai kyau kuma tana daukan ma'ana wadda take mara kyau domin takan zamanto daga arru'una in aka ce arru'una shine wato alhamaka wauta kenan kamar yadda su mu'minai suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalima lokacin da suke zance da shi sai su ce masa ra'ina ma'ana ka kiyaye halayenmu ko kuma wannan aramana kun wannan menene wannan arilana sam'ak ma'ana aramana jinka kenan ma'ana ka saurari abin da zamu fada to haka sukan yi amfani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan kalima amma su suna nihin ma'anar ta wadda take ingantacciya to jin haka ke da wuya ga su Yahudawa da suka ji mu'minai suna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalima su ko sai suka ci gaba da yi masa wannan kalima amma su suna nihin ma'anar ta ma'ana wadda take mumuna wanda su a yaren Yahudu wannan kalima ta cewa ra'ina matsayin zagi ne to sai suke ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalima ubangiji ta'ala sai ya saukar da wannan sako gaba daya su mu'minai Allah ya taka musu burki yace daga yau wannan kalima kar ku dena wannan kalima ku dena yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita shine Allah yace la taqulu ra'ina kar ku fada ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku ce da shi kiyayar da mujinka ma'ana ba mu aran jinka kar ku koma ka fada masa wannan kalima wanda su agun yahudu matsayin zagi take to dan haka wannan yana nuna mana wato wani ladabi daga cikin ladabba na zance in zaka ma mutun zance in ka san kalima tana daukan ma'ana biyu ma'ana mai kyau da ma'ana mara kyau to abin da ya zama wajibi daga cikin ladabi na zance ka nisanci wannan kalima koda kana nihin ma'ana wadda take mai kyau dan haka kuma wannan hallo yana nuna mana duk abin da zai kai mutun zuwa abin da bai halatta ba to wannan abu haramu ne duk abin da ka san abu ne na halak amma in ka yi shi zai kai ka zuwa abin da Allah ya haramta to wannan abu ya haramta dole ka kiyaye shi kaga anan kalima ce wadda tana da ma'ana mai kyau kuma halak ne yin amfani da ita to amma da yake kalimar tana kai mutun zuwa abu wanda Allah ya haramta dan haka anan sai Allah ya taka ma mu'minai burki cewa kar su fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kalima la taqulu ra'ina ubangiji ta'ala yace kar ku fada masa ku ce da shi ra'ina kiyayar da mujinka wa qulun zurna ubangiji ta'ala yace ku ce masa unzurna ma'ana ka saurara mana wanda wannan yana nuna mana ka'ida ta alqur'ani haka kuma ka'ida ce ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da Allah zai hane mu wani abu ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama zai hane mu game da aikata wani abu to ka tsaya ka tsare sai an maye mana gurbin da abin da ya dace mu yi saboda ka'ida duk lokacin da ka hani mutun cewa kar kai kaza to matukar baka zo masa ba da maimakon abin da ya dace to takan iya yiwa ya wawuro abin da yafi na farkon muni to wannan salo ne wanda yake na karantarwar addini in aka hani mutun abu mara kyau to sai a yi kokari a kawo masa mai kyau wanda ya dace ba a kyale shi haka nan shine ubangiji ta'ala yace wa qulun zurna ku ce da shi ka saurara mana wasu ma'u ubangiji ta'ala yace kuma ku saurari duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai fada muku anan Allah ya ce ku saurara amma bai kayyade mana ba menene zamu saurara wanda wannan ya game dukkan wani abu na alkhairi alqur'ani da sunna da duk wata kalima kyakkyawa duk abin da ke akwai alkhairi na rayuwa a cikin shi ko alkhairi na addini to idan ana fada maka a matsayin ka na mu'mini ya kamata ka bada hankalinka da tunaninka ka tsaya ka saurara duk abin da ka tabbata akwai amfani na addini ko amfani na rayuwa to ka tsaya ka saurara domin ka amfana kamar yadda anan ubangiji ta'ala ya mana umarni yace wasu ma ku saurari duk abin da za a fada muku sai yace walil kafirina azabun alim ubangiji ta'ala yace na ga waɗanda suka kafirce ma ubangijin su wato azaba ma'abuciyar radadi a makomar su lahira wanda wannan aya ita ma tana ƙara nuna mana wata muguwar ɗabi'a daga cikin miyagun ɗabi'u na Yahudawa shine kasancewar furta kalimomi waɗanda suke marasa kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kalima ce ta zagi amma da suka samu dama cewa mu'mine suna faɗa masa ra'ina wanda kalimar tana ɗaukan ma'ana mai kyau da mara kyau kenan su sai suka samu wata dama ce wanda za su ringa zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar to dan haka ubangiji ta'ala sai ya toshe kafar dan haka kenan anan ya kamata ƴan uwa mu ɗau ka'ida duk hanyar da ta halatta mun san in dai muka bar wannan hanya a buɗe to za ta kai mu zuwa abinda Allah ya haramta to wannan hanya ya zama wajibi a toshe ta duk abinda in an tabbata zai kai mutum zuwa abinda Allah ya haramta to wannan ya zama wajibi a toshe shine malamai suke da ka'ida saddul zari'a toshe hanya mai kai mutane zuwa fadawa cikin banna wanda yana daga cikin ka'idodin da malamai suka haramta wato shine rataye laya wadda tsantsar aya ce ta alqur'ani domin ba da damar rataye laya wadda ke aya ta alqur'ani ita ce za ta kai mutane zuwa rataye laya da ba sunan Allah subhanahu wa ta'ala bane wanda a yau ka'ida inda za ka barke misali laya goma to kalla ka samu laya daya a cikin gomar wadda tsantsar aya ce ta alqur'ani in ma ka samu sunayen wasu aljannu ne ko wasu hatimma ko wasu abubuwa can da ba kenan wannan duka a cikin wannan ka'ida ne na saddul zari'a duk abinda an san halaka ne amma in aka bi wannan halakin za ta kai mutane zuwa barna abinda Allah ya haramta to wannan ya zama wajibi a toshe wannan kafa shine ubangiji ta'ala sai ya ce ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu daga cikin mazawwa littafi sune yahudawa da ƴan musha walal mushrikina da waɗanda suke mushrikai ubangiji ta'ala ya ce ba sa kaunar an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa kaunar a saukar muku wani alkhairi daga gun ubangijinku saboda tsabar kiyayya da hasada game da mu'minai su yahudawa da ƴan mushan da waɗanda suke mushrikai har kullun ba sa kaunar Allah ya saukar ma wato mu'minai wani alkhairi me ake nihi da alkhairi shine wahayi a kullun ba sa bukatar a ce wani sabon wahayi ya sauka saboda wani sabon wahayi in ya sauka su uquba ne da bala'i ne a kansu su ko mu'minai alkhairi ne a kansu shine ubangiji ta'ala yace ma yawaddu allazina kafaru min ahlil kitabi waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu daga cikin mazawwa littafi yahudawa da ƴan mushan ba sa kauna walal mushrikina ko su mushrikai ubangiji ta'ala yace ba sa kaunar an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum da za a saukar muku da wani alkhairi na musamman daga gun ubangijinku sai yace wallahu yaktasu bi rahmatihi man yasha ubangiji ta'ala yana kebantar wanda ya so daga cikin bayinsa game da jin kansa wato ita ce annabta dan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zabi annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato ya bashi manzanci da annabta wannan zabi ne na Allah subhanahu wa ta'ala jin kansa ne sai ya ce wallahu zul fadlil azim ubangiji ta'ala ma'abucin fadla ce wanda take mai girma wato akan bayinsa na'am
مَن سَخَّرَ آيَةً أَوْ نُسِيَ نَأْتِي بِخَيْرٍ مِنْهَا
أَوْ مِثْلِهَا
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ تبين لهم الحق فاعفوا واصفروا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير.
نعم وبنجي تعالى نفدا ما ننسخ من آية بما شافي وتآية muzoda wata aya a madadinta aunin siha ko kuma mu mantar da kai ita wannan aya da muka saukar ubangiji ta'ala yace ba ma haka na'ati bi khairin minha face sai mun zo da wadda tafita imma a wajen amfani shine yawan lada ko kuma a wajen sauki wato ko kuma sauki a wajen aiki aunin siliha ko kuma mu zo da aya wadda take kwatankwacinta a wajen lada kuma da amfani wanda kasancewar shi annasku shine dauke wani hukunci a shafe shi a zo da wani hukunci a madadin sa ko kuma a shafe hukuncin kwata-kwata in ma ya kasance in an shafe hukuncin to za a zo da wanda ya fi shi yawan lada ko kuma a zo da wanda ya fi shi sauki ko kuma kwata-kwata a shafe hukunci shi shafewar wani lokaci yakan zamantowa a shafe hukuncin da tilawar gaba daya kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai hukunce-hukunce da dama wanda Allah ya shafe tilawar kuma aka shafe hukuncin gaba dayansa kamar yadda kuma akwai misali akwai wanda kuma za a wanzar da tilawar amma kuma sai a shafe hukunci wanda a farkon musulunci idan aka samu mazinaci da mazinaciya to hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala shine za a tsare su a hana su fita kasu wanda yake na rai da rai har sai mutuwa ta cin musu kamar yadda ubangiji ta'ala yake kissanta mana a can cikin suratul nisa واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا وأن أفركم مسلمين تسري سؤالك هرسي متواتا جموس فأما دقبايا وبنجي سبحانه وتعالى يشافي وأنه كنتي سيزود وأنه كنتي أمد دنسا cewa mazinaci namiji da mazinaciya mace in ba su taba yin aure kowanne ayi masa bulala dari sannan kuma a bakuntar da shi ma'ana a kore shi daga mahaifarsa a maida shi wani gari sai ya shekara guda sannan zai dawo in kuma sun taba yin aure to shine a jajjefe su har su mutu wanda ita kanta ayar jajjefe mazinata har su mutu aya ce wadda Allah ya saukar da tilawarta da hukuncinta daga baya Allah ya shafe tilawar amma aka wanzar da hukunci kamar yadda Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa ayar mun kasance muna karanta ta mun karanta ta mun haddace ta muna maimaita ta shine ash-shaykhatu wana ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjuhu malbatta nakalan min Allah wallahu azizun hakim haka tilawar ayat take ubangiji ta'ala ya shafe tilawar amma ya wanzar da hukuncin ta to dan haka su yahudawa suna inkarin cewa ai wannan wasa ne wannan ai yana nuna cewa wannan alqur'ani ba daga gun Allah yake ba yaya za a ce an shafe hukunci kaza kuma an canza an zo da wani hukunci wanda inkarin shafe wata aya wannan tsantsar kafirci ne na yahudu domin a cikin attaura ma Allah ya tabbatar da haka attaurar da take hannunsu wadda annabi Musa ya zo da ita akwai shafe wata aya a zo da wata a madadinta dan haka wannan kafirce ma alqur'ani ne suka ringa inkari game da wato labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu'minai cewa aya kaza an shafe ta kuma Allah ya zo da wata aya a madadinta su da yawa manzon Allah zai karantar da sahabbai wata aya amma kafin a wayi gari Allah ya shafe tilawar an shafe hukuncin kuma gaba daya Allah ya mantar da su ita kowa ya mance yadda take kamar yadda ya fada anan yace aunun siha ko kuma mu mantar da kai ita ayar ubangiji ta'ala yace na ati bi khairin minha lalle ne zamu zo da wadda tafita fifiko anan kenan a wajen lada ko kuma a wajen sauki amma ba fiyayya ba a ainihin ita ayar me yasa domin alqur'ani gaba ɗayan shi zancen Allah ne baka fifita wata aya akan wata aya sai da dalili dukkan shi zancen Allah ne in kace aya kaza tafi aya kaza daraja daga cikin ayoyin alqur'ani to dole sai ka zo da dalilin da yake tabbatar da fifiko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana a cikin ayoyin alqur'ani gaba daya aya sha gaba wadda babu wata aya sama da ita a wajen daraja da kima da martaba agun Allah ita ce ayatul kursi ayatul kursi ita ce fiyayyar aya wannan nassi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka dauka ta bangaren surorin alqur'ani to suratul fatiha ita ce fiyayyar sura manzon Allah ya tabbatar mana cewa ba a taura ba ko injila ko a cikin alqur'ani Allah bai taba saukar da wata sura wadda ta kai daraja ta suratul fatiha to dan haka kenan fifiko anan a wajen lada ko kuma a wajen sauki a wajen aiki shine sai yace alam ta alam annallaha ala kulli shay'in qadir shin wai baka san da cewa ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai a ƙasa ko a sama ko a ƙasa babu wani abu wanda yake gagarar sa dan haka wannan kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala da yadda shi yake tafiyar da lamurran bayinsa yake shafe wata aya yazo da wata a madadinta ko kuma ya shafe ayar kwata-kwata sai yace alam ta alam shin baka da masaniyar cewa annallaha lahu mulku samawati wal ard ubangiji ta'ala shike da mallakar sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su mallakar shi ne kaga shi kuma ka'ida in aka ce abu naka ne mallakar ka ne to ba wanda ya isa ya taka maka burki abinda kaso shi zakai walillahi almasalul a'la duk abin da yake saman bakwai da kasan bakwai da abin da ke tsakankaninta gaba daya halitta ce ta Allah kuma bayin shi ne mallakar shi ne to dan ya shafe wata wani hukunci ya zo da wani hukunci a madadin sa har akwai ta cewa a karkashin haka kai ne kake da garke wanda yake na dabobi ko kuma ka kaddara cewa kiwon kaji ne kake yau sai ka zo ka ware da waccan kazar da wannan da wannan da wannan yau yanka su zan yi ayniya akwai wani wanda zai ce maka kai ba daidai ba naka ne mallakar ka ne abinda kaso shine zakai to gaba daya mu bayi ne na Allah kuma gaba daya mu mallaka ce tashi kuma shi yake gudanar da lamarin kuma shi yafi mu sanin abin da yafi inganta rayuwar mu kuma shi yake bada doka kenan dan ya shafe wani hukunci ya zo da wani hukunci wanda yake na daban kenan bawa bashi da wata ta cewa iya abin da ya zama wajibi akan shi ya zama raƙumi da akala ya meka wuya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala shine yace alam ta alama annallaha lahu mulku samawati wal ard shin baka san da cewa ubangiji mai girma da daukaka shike da mallakar duk abin da ke cikin saman bakwai da kasan bakwai gaba ɗaya nashi ne wama lakum min dunillahi min waliyin wala nasir ubangiji ta'ala yace ku yahudu ba ku da wani majibunci ko kuma wani masoyi wanda zai jibunci lamarin ku a ranar kiyama ba ku da wani masoyi ko kuma mu ce wani mataimaki wanda zai ba ku tsaro da kariya game da azabar Allah in har kun kafirce masa saboda iya abin da ke jibuntan lamarin bawa a ranar kiyama ya ba shi tsaro da kariya game da azabar Allah shine imani shine ubangiji ta'ala anan ya kore musu cewa babu wani masoyi wanda zai jibunci lamarin su kuma babu wani mataimaki wanda zai ba su kariya game da azabar Allah in har ba su dawo kan layi wanda yake madaidaici shine yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da karbar sakon da ya zo da shi gaba daya na'am yawa sai ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum ubangiji ta'ala yace bari dai ku Yahudu ko kuma ku mu'minai duka wannan tana daukan wannan fuska biyu in ma mu'minai ne Allah yake taka ma burki ko kuma su Yahudu yace am turiduna an tasalu rasulakum bari dai nihi kuke ku tambayi manzon ku wasu abubuwa dan ta'annuti kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambayi annabi Musa gabanin wannan manzo saboda sahabbai sun ringa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu tambayoyi wanda waɗannan tambayoyi sukan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani lokaci har ya kusata kamar yadda wani yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ina mahaifina yake manzon Allah yace masa da mahaifina da mahaifinka gabaɗaya suna wuta Allah wani ya tashi ya tambaya manzon Allah ya bashi amsa manzon Allah yace ku tambaye ni Umar Allah ya kara masa yadda ya fahimci cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fusata Umar ya fadi kasa yana tuba ga Allah subhanahu wataala to dan haka irin waɗannan tambayoyi na ta'annuti na neman kurewa Allah ya taka ma mu'minai burki cewa kar su cika ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan tambayoyi kamar yadda Allah ya faɗa ya ayyuhal ladzina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim to dan haka kasancewar Anas dan Malik kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim yake cewa mun kasance an hane mu game da yawaita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi yace wallahi sai muka zamanto muna gurin ina ma a ce irin waɗannan mutanen kauye kauyawa su zo su ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya domin mu saurara mu fa'idanci amsar da manzon Allah zai ba su to dan haka duk wata tambaya ta ta'annuti ta neman kurewa ta kunkunto to wannan haramun ne Allah ya haramta ma mu'minai su ma manzansa haka kuma dukkan wani mu'mini an hana ya ma mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan tambaya in zaka yi tambaya kai tambaya wanda zaka amfana a addininka kuma wanda ma yaji shi ma ya amfana da ita to ko kuma ya zamanto cewa am turiduna an tasalu rasulakum bari dai ku Yahudawa kuna nihi ne ku tambaye manzon ku shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama su ila Musa min qabl kamar yadda aka tambaye annabi Musa gabanin haka zamu iske a cikin suratul nisa fadar Allah subhanahu wataala yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas samai faqad sa'alu Musa akbara min zalika faqalu arina Allaha jahratan fa'akhadhatkum sa'iqatu bi dhulmihim thumma ittakhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinatu fa'afawna an zalik wa atayna Musa sulqanan mubina ubangiji ta'ala yace yas'aluka ahlul kitabi wato mazawwalit tafi yahudawa da yan musha suna tambayar ka an tunzila alaihim kitaban minas samai wai cewa ka saukar musu da wani littafi wanda yake na musamman daga sama wai ba wannan littafi bane alqur'ani a'a wai so suke manzon Allah ya zo musu da wani sabon littafi na daban maimakon wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yace ai faqad sa'alu Musa akbar min zalika kar ka yi mamakin waɗannan mutane kafin kai sun tambayi Musa abinda yafi wannan girma yafi wannan mu faqalu suka ce ma annabi Musa arina Allah jahara nuna mana ubangijin mu ido da ido mu ganshi ka nuna mana Allah ido da ido mu ganshi lokacin da Allah ya jiyar da su zancansa suka ce ai ba za su yi imani da annabi Musa aya ta wuce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara sai mun ga Allah ido da ido shine Allah yace kakka yi mamakin waɗannan mutane dan sun ce wai ka zo musu da wani sabon littafi daga sama maimakon wannan alqur'ani ubangiji ta'ala yace faqad sa'alu Musa akbara min zalika sun tambayi annabi Musa abinda yafi wannan girma yafi wannan muni faqalu arina Allah jahara suka ce ya kai Musa nuna mana ubangijin mu ido da ido mu ganshi fa akhadathu musa'iqatu bi zulmihi take yanki tsawa daga sama wato ta damke su da zaluncin su gaba daya ubangiji ta'ala ya halakar da su bayan wannan mutuwa kuma Allah ya raye da su kamar yadda annabi Musa ya kaskanta kai ga ubangijin sa yake cewa atuhdikuna bima fa'ala sufaha'u minna kamar yadda bayani ya gabata to shine anan yace wa man yatabaddalu al-kufra bil iman duk wanda ya masanye kafirci a madadin imani ya bayar da shi ubangiji ta'ala yace faqad dalla sawa as-sabil tabbas ya kauce ma tsake tsakin wannan tafarki wanda yake madaidaici ma'ana duk mutumin da ya canji kafirci a madadin imani ya zabi kafirce ma Allah subhanahu wata'ala akan imani da shi to tabbas ya kauce ma tsake tsakin tafarki wanda yake madaidaici hanyar gaskiya hanya ce mai kakka hanya ce wadda babu karkata a cikin ta to dan haka duk wanda ya kama hanyar shaytani to tabbas kenan ya kauce ma tafarki madaidaici wannan hanya ta shaytani da ya kama ba inda za ta taka burki da shi face wutar jahannama a gobe kiyama Allah ya kare mu dan haka hanyar Allah hanya ce mai kakka wanda ya zama wajibi akan mu'mini ya bi ta sau da kafa kada ya karkace yayi dama ko yayi hagu kamar yadda anan ubangiji ta'ala ya ce wa man yatabaddal al-kufra bil iman duk wanda ya masanye kafirci a madadin imani ya bayar da shi faqad dalla sawa as-sabil tabbas ya kauce ma tsake tsakin tafarki wanda yake madaidaici sai ya ce wanda kasirun min ahli al-kitabi ubangiji ta'ala ya ce da yawa daga cikin mazawalin tafi sune yahudu da ɗan musha wato sun yi guri law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara ina ma a ce sun mayar da ku kafirai bayan imanin da kuka yi da Allah da manzansa wanda su kawai karshen gurinsu shine su kafirtar da mu duk abinda zaka zo ma ba yahude da shi a matsayinka na musulmi to wallahi bai cin ma gurin shi sai ya sanya ka ka aikata abinda kwata-kwata ka bar musulunci wanda wannan shine daman karshen gurinsa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa wa dulau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa sun yi burin ina ma a ce kun kafirta kamar yadda suka kafirta ku zamanto daidai a makoma lahira gaba ɗaya zamanto makomar ku tace kuma haka ubangiji ta'ala yake cewa wa waddu law takfuru sun yi burin ina ma a ce kun kafirta lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yawmal qiyama cewa zumuntar ku da kuke sadarwa da ƴaƴanku dukkan su ba za su amfane ku a ranar kiyama su haka suke guri karshen gurin su ya zamanto sun kafirtar da musulmi dan haka ubangiji ta'ala ya faɗa zamu iske aya nan gaba walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi amillatahu ba yadda za a yi yahudawa da ƴan mushin su yarda da kai a matsayinka na musulmi su amince maka sai ka bi tafarkinsu tafarkinsu ko kafirci in ka zama ka rikida ka koma kamar su to shikenan a lokacin nan za su yarda da kai za su amince maka amma duk abin da za ka zo da shi to karka yi tsammanin cewa za su dauke ka a matsayin masoyi a suna maka dariya ne da baki amma abin da zuciyarsu ta koye ya fi sharri akan abin da suka bayyana kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa qadbadatil baghdau min afwahihim wa ma tukfi suduruhum akbar gaba da kiyayya ta bayyana akan harshensu amma abin da zukatansu ta koye ubangiji ta'ala yace ya fi girma akan abin da suka bayyana shine ubangiji ta'ala anan yace wadda kasirun min ahli alkitabi da yawa daga cikin yahudawa da ɗan mushan sun yi guri law yarudunakum min ba'di imanikum kuffara sun so ina ma a ce sun mayar da ku kafirai bayan imanin ubangiji ta'ala yace hasadan min indi anfusihim dan tsabar hasada wanda ke cikin zukatansu game da ku mu'minai min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa musulunci shine addini na gaskiya shine addini daya wanda Allah zai karba a ranar kiyama shine addinin da duk wanda ya bi shi makomar shi aljanna ce sun san da haka sun tabbatar da haka to me yasa saboda tsabar hasada da kiyayya ga mu'minai sun tabbata musulmi sune ƴan aljanna waɗanda suka yi imani da Allah da manzansa sun tabbata makomar su aljanna ce to dan haka anan sai tsabar kiyayya da gaba da hasada ta bayyana tsakanin su da mu'minai a kullum famar su kawai yaya za a yi su kafirtar da ku shi yasa zaka ga sannu a kullum iya dokokin su suke kawo duk dokar da za su kawo galibi in ka auna ta to ta yi hannun riga da dokar Allah wanda sai a zo a kakaba muku a ce dole kawai wannan doka za ku bi ta a ce sai kun yarda da ita kun amince a zo shugabanninku a takura musu in wani kuɗi suke nema a musu alkawali a ce sai in kun ɗabbaka wannan aya
a cikin al'ummar ku sannan zamu ba ku wannan bashi ko kuma abu kaza da kuke so mu yafe muku ko wani taimako sai kun tabbatar da wannan shi yasa abin takeici a cikin irin wannan lokaci dan tsabar zalunci wallahi irin waɗannan ayoyi ake shigowa da su ɗaya bayan ɗaya sai dai a wayi gari kawai in abu ya kai ka sai ka ji an ce ai doka ce ta ƙasa abu kaza kaza ne alhali wannan doka kuma tayi hannu riga da dokar Allah wanda a farko sun kawo littafin dungurungun gaba ɗaya jama'ar ƙasa suka tashi suka ce basu yarda ba basu yarda ba me yasa saboda wannan kundina ya saba ma alqur'ani ya saba ma sunna ba ma addinin mu ba hatta da al'adun mu wannan kundina su ya saba ma al'adun mu to amma daga baya sai suka samu wata hikima irin waɗannan ayoyin a cikin littafin nasu daidai kun su ake zarowa sai a ringa soka su yanzu inda zaka dauka kusan kashi ɗaya daga cikin ukun abin da yake cikin wannan littafi nasu gaba ɗaya an soka shi a cikin al'umma a cikin ƙasa wanda su ƙarshen gurin su kawai su kai ku inda kwata kwata za ku kafirta ya zamanto dokar Allah kun watsar da ita kun kama dokokin su Allah ya kare mu shine yace hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq bayan gaskiya ta bayyana gare su cewa musulunci shine addini na gaskiya fa'afu ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai ku yi rangwame wasfahu ku kauda kai ku manta da su kar ku damu hatta ya'ti Allah bi amri har akai lokacin da Allah zai zo da lamarin sa wannan aya kafin Allah ya ba mu'minai izinin yakar abokan gaba ne Allah yake lallashi mu'minai cewa su yi rangwame su dau hakuri su kauda kai su manta har Allah ya zo da lamarin sa sai yace inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji ta'ala mai matukar iko ne akan dukkan komai babu wani abu wanda yake gagarar sa sai yace wa aqimus salata ku tsayar da sallah a lokacinta ku kwatanta ku zo da duk abin da aka shar'anta a cikinta na farillai da sunnoni da mustahabbai wa atu zakata ku bayar da zakkar dukiyarku ga waɗanda suka cancanta a ba wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin ubangiji ta'ala yace duk abin da kuka gabatar da shi ga kawunanku na alkhairi ko mun kankantar sa tajiduhu indallah za ku same shi a gun Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tuzarta ba idan ka gabatar ma kanka alkhairi ko mun kankantar shi to ka tabbata wannan alkhairi ba zai tuzarta ba ubangiji ta'ala ya tanada maka shi yana nan a cikin littafinka za ka same shi a ranar kiyama kuma kar ka yi tsammanin cewa in ka gabatar ma kanka alkhairi daidai da dala ɗaya cewa a gun Allah dala ɗaya za ka iske a'a in ka gabatar ma kanka alkhairi daidai da dala ɗaya wannan dala ɗaya a farko Allah zai linka ta goma daga goma Allah zai linka ta 700 daga 700 ubangiji ta'ala zai linka ta iya adadin da shi kadai ya sani kamar yadda hadisi yana cikin sahihai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wala yaqbalu Allahu illa tayyib fa inna Allah ta'ala yataqabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum faluwa hatta takuna misl aljabal manzo Allah yake cewa duk wanda yayi sadaka da gulgudan dan dabino etak na dukiya ta halak manzo Allah sai yace wala yaqbalu Allahu illa tayyib domin ubangiji ta'ala baya karbar duk abinda bawa zai gabace shi na ciyarwa sai dukiya wadda take tsarkakakka manzo Allah yace fa inna Allah yataqabbaluha bi yaminihi ubangiji mai girma da daukaka zai karbi wannan sadaka ta dan dabino daya da hannun shi na dama hannu wanda ya dace da girman sa ya tabbatar mana yana da hannu amma shi kadai ya san yadda hannun shi yake mu ba mu sani ba kamar yadda yace mana laysa kamislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir kamar yadda yace mana walam yakul lahu kufuwan ahad haka yace mana kuma hal ta'lamu lahu samia shine yace Allah zai karbi wannan sadaka da hannun shi na dama zai ringa tattalata manzon Allah ya ce irin yadda ɗayan ku yake tattala dukushin dokinsa duk wanda yake kiwon dawakai idan godiyar shi ta haifa masa dukushin doki zaka ga yana tattala wannan doki yana bashi abinci yayi masa wanka ya share masa garke ya kai shi yayi burgima ya kai shi yayi kilisa irin yadda ɗayan mu yake tattala dukushin doki haka Allah zai ringa tattala wannan sadaka manzon Allah yace har sai ta zamanto tamkar wani gingirme man dutse a ranar kiyama a saka ta a cikin mizanin shi na lada yayi nauyi ya rinjayi zunubi aljanna ta zamanto makoma to dan haka shi aiki na alkhairi ko mun kankantar shi wallahi mutun ka da yarena in dai alkhairi ne ka gabatar ma kanka to ka tabbata abun Allah zaka same shi kuma shi ayyuka na alkhairi ba a rena shi saboda baka san aikin da zai fitar da kai a ranar kiyama don haka manzon Allah yake cewa da mu la tahqiranna minal ma'rufi shay'a karka wulakantar da aiki na alkhairi ko ma menene manzon Allah yace kai ko da ruwa ne zaka tarhuwa ma wani daga cikin gugan kai sha manzon Allah yace kada ka rena manzon Allah yace kai ko da mulmushi ne zaka yi a fuskar dan uwanka musulmi ya ji dadi manzon Allah yace kada ka rena wannan me yiwa wannan aiki shine zai fitar da kai a gun Allah wanda hadisi na cikin sahihul bukhari manzon Allah yake ba mu labarin wata karuwa daga cikin banu isra'il kishruwa ta korota sai ta zo wata rijiya ta shiga cikin rijiyar ta sha ruwa ta koshi sai ta taka ta fito fitowar da take sai ta ga wani kare a bakin rijiya yana kartan damshi saboda tsantsar saboda tsananin kishruwa ta tausaya masa sai ta sake komawa cikin rijiyar ta fitar da takalmin ta kafa ciki sai ta ciko shi da ruwa sai ta rike shi da bakinta ta taka ta hayo ta shayar da wannan kare Allah ya karba aikin da ta yi ya gafarta mata zanubanta ya kai ta aljanna dabba ce fa ta shayar kuma mafi kaskancin dabba Allah ya karbi wannan alkhairi da ta yi ya gafarta mata zanubanta ya kai ta aljanna kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake ba mu labari yake cewa wani bawan Allah an gafarta masa laifukan shi an kai shi aljanna a sababin reshen itaciya ne akan hanya yana wucewa ya ga reshen itaciya ya karkato sai ya tsaya sai ya karye wannan reshen itaciya dan kada ya karci mai wucewa Allah ya karbi wannan aiki ya gafarta masa zanuban sa ya kai shi aljanna to dan haka shine anan Allah yake gaya mana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah a can cikin suratul muzammil me yace wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khairan wa a'zama ajra za ku same shi yafi alkhairi kuma yafi girma ga lada kenan in dai kai Allah sai ya linka 10 daga 10 ya linka 700 daga 700 ya lullunka iya adadin da shi kadai ya sani to shine yana yace wa ma tuqaddimu li anfusikum duk abin da kuka gabatar ma kanku min khairi na wani alkhairi ko mun kankantar sa tajiduhu indallah za ku same shi a gun Allah subhanahu wataala yana mai tanada muku shi sai yace inna allaha bima ta'maluna basir lalle ubangiji ta'ala masani ne game da duk abin da kuke aikatawa kuma zai sa kauta muku a kansa na bismillah
qalu lan yadkhul al-jannata illa man kana hudan aw nasara تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
نعم وتوبنجي تعالى نفدا وقالوا يهودا واسكم فدا suka ce lan yadkhul aljanna babu wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama illa man kana hudan sai wanda ya zamanto ba yahudi in kai ba yahudi ne to makomarka aljanna ce amma duk wanda yake ba yahudi ba suka ce makomar shi wuta ce domin sun fada sun ce su su ne masoyan Allah qul ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin sun fada sun ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u mu mu ne ƴaƴan Allah kuma mu mu ne masoyan shi ba yadda wasu masoya in banda mu dan haka suka ce ba wanda zai shiga aljanna a ranar kiyama sai wanda ya kasance bai bude dan kaga ka tabbata tsabar hasada da keta ta yahudu ka taba jin yahudawa suna tallar addinin su ba sa tallar addinin su addinin su ne na cikin gida kawai nasu ne yasu ba sa tallar shi ba sa son kowa ya shiga addinin su nasu ne kawai nasu saboda su aljanna kawai tasu ce su sune masoyan Allah au nasara su ma ɗan mushin haka suka faɗa suka ce lan yadkhula aljannata illa man kana wato nasara suka ce sai wanda ya kasance nasara an gane ko illa man kana nasraniyan sai wanda ya kasance ba nasari yana addinin nasaranci suka ce shi zai shiga aljanna amma duk wanda ba dan mushin ba suka ce makomar shi wutacce ubangiji ta'ala gaba ɗayan su ya dunkule su ya maida musu martani yace tilka amani yuhum wannan fada ubangiji ta'ala yace gurace gurace ne waɗanda suke na banza ƙarerake ne suke fada ubangiji ta'ala yace kulce da su hatu burhanakum ku zo da hujjojinku waɗanda suke tabbatar da cewa aljannati aljanna ta kuce ku kadai yahudu ko kuma ku ɗan mushin ku zo da hujjojin da suke tabbatar da cewa aljanna ta kuce ku kadai duk wanda ba ɗan mushin ba cewa ba zai shiga aljanna Allah ya ce ku kawo hujjojin ku mu gani in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya akan wannan da'awa to haka duk wanda yayi wata da'awa ba makawa sai ya zo da hujja wanda za ta tabbatar da gaskiyar da'awar shi in ya zo da hujja hujja mai gamsarwa za a karbi da'awar shi amma matukar bai zo da wata hujja ba to wannan magana da ya zo da ita magana ce ta ƙarya dole za a sanya kafa a shure ta kamar yadda anan ubangiji ta'ala ya kai su bango yace tilka amani yuhum yace wannan fada da kuke ku yahudawa da ɗan musha ubangiji ta'ala yace gurace gurace ne waɗanda suke na ƙarya wanda ya gabata wa minhum miyuna la ya'lamuna alkitaba illa amaniya to wannan yana daga cikin kenan amanikin nasu cewa kawai aljanna ta su ce ubangiji kamar yadda aya ta gabata a darasi na jiya kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin to shine anan ubangiji ta'ala sai yace kul hatu burhanakum ce da su ku kawo hujjojinku waɗanda suke tabbatar da cewa aljanna ta kuce ta ku kadai in kuntum sadiqina in har kun kasance masu gaskiya ubangiji ta'ala yace bala kwarai yake cewa man aslama duk wanda ya meka wajhahu fuskarsa da shi da bi lillahi ga Allah mutumin da ya meka wuyarsa da ji da bi ya meka fuskarsa wato da ji da bi ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kadaita Allah da bauta wa huwa muhsinun alhali yana mai kyautatawa a cikin bautar ubangijinsa shine yace falahu ajruhu inda rabbihi yana da sakamakon ladansa a gun ubangijinsa wala khawfun alaihim ubangiji ta'ala yace babu tsoron komai akan su game da abin da suke tinkara na al'amarin lahira wala hum yahzanun ubangiji ta'ala yace ba za su yi bakin ciki su samu damuwa akan abin da suka baro baya na al'amarin duniya kenan wannan babu bambanci sawa'an ba yahude ko ba nasare ko ma wane ne duk wanda ya meka fuskarsa da ji da bi ga Allah ma'ana ya kadaita Allah da bauta ya kyautata alaƙar da take tsakanin shi da ubangijinsa ma'ana ya bi dokokin Allah to ko ba yahude ne ko ba nasare ne to makomar shi aljanna ce amma maganar yana kan yahudanci ko yana kan nasaranci yace zai shiga aljanna a ranar kiyama to wannan abu ne wanda yake mustahil kwata kwata ba zai yi ba saboda sharadin shiga aljanna imani da Allah imani da manzanninsa shine bin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam amma duk wanda ya kafirce masa makomar shi wutacce kamar yadda Allah ya faɗa wa man yakfur bihi min al-ahzabi fannaru mau'idu duk wanda ya kafirce masa daga cikin wannan jama'u ubangiji ta'ala yace wuta ita ce ma alƙawantarsa shine anan kenan Allah ya aje mana ka'ida yace bala ma'ana al'amarin ba kamar yadda suke guri bane man aslama wajhahu lillahi duk wanda ya meka fuskarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ya kadaita Allah da bauta wa huwa muhsinun halin yana mai kyautatawa a cikin bautar ubangijinsa ma'ana yana tsare dokokin Allah falahu ajruhu inda rabbihi wannan bawa na gare shi ladansa a gun ubangijinsa wala khawfun alaihim babu tsoron komai akan su akan abin da suke tinkara na al'amarin duniya na al'amarin lahira wala hum yahzanun ubangiji ta'ala yace ba za su yi bakin ciki su samu damuwa akan abin da suka baro baya na al'amarin duniya na'am
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
نعم ubangiji ta'ala na fada wa qalatil yahud yahudawa sun fada suka ce laysatin nasara ala shay'in yan mushan ba sa kan wani abu na addini wanda za a iya kilgawa da shi a ce addinin kware ne wa qalatil nasara suma yan mushan suka ce laysatil yahud ala shay'in suma yahudawa ba wata tsiya bace ba su da ba sa kan wani abu da za a iya kilgawa cewa abun kware ne suke gaba ɗayan su junan su ya wato ya kafirtar da juna su yahudawa ba su yarda da ƴan mushan su ma ƴan mushan ba su yarda da yahudu ba su yahudawa suka ce laysatin nasara ala shay'in nasarawa ba sa kan komai na addini wanda za a iya kilgawa da shi ma'ana duk abin da suke shirme ne su ma nasarawa suka ce laysatil yahudu ala shay'in yahudawa ba sa kan wani abu wanda za a iya kilgawa da shi suka ce duk abin da yahudu suke shirme ne da hayaniya ubangiji ta'ala ya ce wa hum yatluna alkitab alhali su ko gaba ɗayan su suna karanta littafi su yahudawa suna karanta littafin attaura sun tabbata annabi isa annabin allah littafin da yazo da shi na injil wato littafi ne wanda Allah ya saukar da shi haka su ma nasarawa sun tabbata annabi Musa annabin Allah ne littafin da ya zo da shi na attaura Allah ne ya saukar da shi gaba ɗayan su kowa yana karanta littafi amma kowa ya kafirtar da junansu ubangiji ta'ala ya ce kazalika qala allazina la ya'lamuna haka nan waɗanda ba su san komai na littattafai suka faɗa misla qaulihim kwatancin faɗar yahudi da ƴan musha wato su ne mushrikai na larabawa su ma junansu su ringa kafirtar da juna irin yadda su yahudu da ƴan mushan suka kafirtar da junansu ubangiji ta'ala ya ce fallahu ya hukumu bainahum yawmal qiyama ubangiji ta'ala zai yi hukunci tsakankaninsu a ranar kiyama fima kanu fihi yaktalifun cikin abinda suka kasance a cikin shi suna sabani na addini ma'ana ubangiji ta'ala zai yi hukunci tsakaninsu a ranar kiyama gaba ɗayan su dai da su yahudawan da ƴan mushankin da su mushrikai kin dukkan su gaba ɗayan su makomar su ita ce wutar jahannama kamar yadda Allah ya yi hukunci duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba to makomar shi wutacce kamar yadda Allah ya faɗa wa man yabtaki ghayral islami dinan falan yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin wa man yabtaki ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin duk wanda ya nemi wani addini koma bayan musulunci ubangiji ta'ala yace ba za a karba masa ba kuma a lahira yana daga cikin takobbi wanda makomar shi wato ita ce wuta Allah ya kare mu nan insha Allah za mu dakata abin da ya rage na ƴan mintuna idan da tambayoyi ana iya gabatar da su na'am
amma ina da wani Allah bai sa ta dauke ko ba har sai ya mutu
na'am
bayan ya mutu sai ne da wani ko ba ne gidan cikin da shi ne shi aran da gidan
na'am
wani kuma wanda ya da shi ne da ya da
wai misali mutun ne yayi wani yayi aure a wani gari da Allah ya kai shi ha yawa misali yayi aure a wani gari daga baya Allah yayi dawowar shi garin su da ya dawo kuma anan yana da wasu iyali matar shi da ƴaƴansa sai yake faɗa ma matar shi da sauran jama'a cewa a gari kaza yayi aure har ma yana da diya to wannan diya Allah bai kaddara cewa ya kawo ta ta hadu da ƴan uwanta aka santa ta san jama'a kuma shi Allah ya masa rasuwa a yanzu to yanzu in an tashi rabon gado yaya za a yi dole sai an fidda ka san waccan diya ayi kokari a bincika a inda za a same ta duk lokacin da aka same ta ko Allah ya kaddara ta zo wannan haƙƙin ta ne a bata an gane ko tunda ya riga ya tabbatar cewa yana da wata diya a wani gari to wannan dole a hudda rabanta kuma dole a yi kokari a nemi inda za a same ta wannan haƙƙi ne wanda yake a kansu na'am 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 wai kamar misali su da yawa a cikin takalmi zaka ga an samu sunan Allah subhanahu wa ta'ala in an tabbata ba kamar wani zane bane wanda in an juya shi yana iya zamantowa kaza ko yana iya zamantowa kaza in dai an tabbata kawai gaya sunan Allah ne aka rubuta misali Allahu ne aka rubuta ko Ar-Rahman da abin da yake kama da haka to wannan takalmi baya halatta a sanya shi saboda sanya shi akwai wulakantawa da kaskantawa ga sunan Allah duk abin da ya shafi Allah subhanahu wa ta'ala ya zama wajibi ne mu girmama shi kuma kai da ka fahimci wannan to ya zama wajibi ka fadakar da al'umma ta musulmi game da nau'in wannan takalmi domin a nisance shi amma so da yawa sai ka ga wasu abubuwa zane ne sai ka ji an zo an ce maka ai sunan Allah ne ka tsaya sai ka kwashe mintuna ka kasa ganowa ka juya sai ka ji an ce sai in ka juya haka ko in kai haka zai baka kaza to wannan shi kuma in ka tsaya duk abin da ka kalla zai iya baka wata ma'ana in ka sa a cikin tunaninka amma in dai ka fahimta kawai gaya a bayyane ba sai kai wani tunani abu ne a bayyane to wannan baya halatta a sanya irin wannan takalmi da menene kake cewa kuma kamar misali tafi tafi kamar so da yawa zaka ga wani tafi an rubuta ayatul kursi kamar misali irin wannan wanda ake kafawa ko ake rufe gawa zaka ga an kafa ayatul an rubuta ayatul kursi wannan haramun ne kai hatta da wannan fatafi da ake mushi hoton Ka'aba wannan abubuwa ne ho duk ba su dace ba Ka'aba daraja gare ta gaya tafi ne za a zo a yi hoton Ka'aba in ma ka zo ka taka ko kuma ya zamanto ka sa shi gaba kana hawa kan shi kana zama duka dai abu ne musiba ce ta gama al'umma ta musulmi dan haka ka sayi tafi wanda yake sample baye da komai wannan shine yafi dacewa in kana da damar da zaka canza shi ka canza abu amma bayyana dacewa irin hoton Ka'aba a zo ana takawa ana zama akan shi da wannan Allah ya faɗa mana a cikin suratul hajj wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqawil qulub duk wanda ya girmama alamomin bautar Allah wannan yana daga cikin taqawa da Allah yake kimsawa a cikin zukatan bayin shi na'am wai misali mutum yana azumi sai ya mafarki mani ya fita daga jikinsa fitar mani a mafarki bata bata azumi don haka azuminsa azumi ne ingantacce iya abinda yake wajibi a kan shi shine wanka kuma ƙarin fa'ida a nan yana halatta mai azumi ya wayi gari da janaba janaba ba ma ta mafarki ba ko ta kusantar iyali ka kusanci iyalinka kana iya yin sahur sai bayan ketowa alfijir sannan ka yi wanka azuminka ingantacce ne haka matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar mana manzon Allah yakan wayi gari da janaba kuma ya wayi gari yana azumi na'am na sai mutu wai misali mutum ne lokacin zakka ya kusa kusantowa abinda ya rage kwana goma ko kwana ashirin sai Allah ya masa rasuwa ko kuma a agoba ne zakka watan shi wanda yinin da yake fitar da zakka misali gobe ne yake kamawa yau sai Allah ya masa rasuwa shin akwai wajibcin fitar da zakka ba maganar a fitar da zakka saboda dukiyar ta fita daga cikin mallakin shi ta zama ta magada amma misali yau ya zama wajibi ya hudda zakka wannan wata yake hudda zakka sai ya yi jinkirin fitar da zakka kafin ya hudda sai Allah ya masa rasuwa to wannan bayan an fitar da dawainiya ta binne shi saya masa likafani da turaren da za a shafa masa da itace da tabarma da sauransu to abu na farko shine za a biya masa bashin da yake kansa bashin da ake fara biya a farko shine bashin Allah in akwai zakka akan shi dole a fitar da ita sai an fitar da zakka in an fitar da zakka sannan kuma sai a bincika a cikin jama'a waɗanda suke mu'amala da shi suwa suwa suke bin shi bashi duk waɗanda suke bin shi bashi dole a biya masa koda dukiyar gaba ɗaya za ta tafi a biyan bashi bayan an biya masa bashi sannan sai a tambaya yayi wata wasiya in yayi sai a zartar in bai yi ba kuma shikenan kenan sannan abin da ya rage kuma shine na magada dan haka in kafin lokacin zakka mutun Allah ya masa rasuwa to wannan ba maganar a hudda zakka a cikin dukiyar shi amma in lokacin zakka yayi sakakin huddawa Allah ya masa rasuwa in ya mutu dole sai an fitar da zakka sannan za a raba gado na'am kai ne karshe jika jiki wai jika jiki da ruwa mutum ya zuba ruwa a jikinsa dan ya ji sanyi wannan halaka ne ba laifi bane ba sai dai akwai kashin hakuri da wannan ya kamata a dan jimre yawa ɗan uwa akwai wani lattijo wani ɗan uwa da muke tare da shi anan Allah ya jarrabe shi da bashi da lafiya iya abin da yake nema ga agun ɗan uwa shine su sanya shi cikin addu'a Allah ya bashi lafiya iya abin da yake nema jama'a su yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya wanda kuma kar mu manta a darasin mu na Riyadus Salihin hadisi ya gabata manzon Allah ya ce duk wanda ya ma ɗan uwansa musulmi addu'a a bayan idan shi to akwai wani mala'ika na musamman yana tsaye sai ya ce kai ma an baka kwatankwacin abin da ka roka masa in muka masa addu'ar Allah ya bashi lafiya Allah zai kara mana lafiya fatan da muke marasa lafiya mu Allah ya basu lafiya mu kuma Allah ya kara mana lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.